This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yanzu aka yake muku magana ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. Akan radio mana akan mitoci 22 da 25 ta internet kuma a voahausa.com ko sashen hausa.com. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Sunana Bello Galadanci ina tare da Ladan Ibrahim Ayawa. Muna fata kuna lafiya. Yau Talata 28 ga watan Yuli. Ga kanin labaran duniya.
To Bello, kotu a kasar Libya ta yanke hukuncin kisa ga Saifu Islam, dan tsohon shugaban kasar Libya Muammar Gaddafi. Yau Talata ne shugaban Obama zai kammala ziyararsa da ya kai a kasashen Afirka ta Gabas. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya lashe takobin ganin ya ci gaba da campaign dinsa na sukar lamirin kungiyar ISIS.
To madalla kanin labaran kenan. Shugabannin duniya na ci gaba da matsakarin mi akan Boko Haram.
Forces from several nations with the backing of the AU are fighting to end Boko Haram's senseless brutality.
Kar ku yi nisa, shugaban Amurka kenan Barack Obama a taron kungiyar tarayyar kasashen Afirka za ku ji abin da ya fara a can. Su ko sojojin Najeriya na so kwana a yaki da wannan Boko Haram dinnan.
Da asuba misalin ƙarfe 3 na dare suka sake kai hari sojojinmu ba su kasa a guwa ba.
Za ku ji ta bakin sojoji sannan Halima Jimrauna tafi da shirin noma tushen arziki. Amma yanzu an fara da cikakkun labaran duniya.
Tare da sallama, kotu a ƙasar Libya ta yanke hukuncin kisa ga Saifu Islam, dan tsohon shugaban ƙasar Libya Muammar Gaddafi, na rawar da ya taka lokacin da aka yi kikikakan sauke mahaifinsa daga kan karagar mulki. Sai dai an yanke masa wannan hukuncin ne shida wasu mutane takwas da suka hada da mai leken asiri zamanin gwamnatin Muammar Gaddafi, wato Chief Abdullah Al-Saini, da tsohon Prime Minister kasar Baghdadi Al-Mahmud. Sai dai ba a kawo Saif al-Islam kotu ba domin ya ji wannan hukuncin. Lokacin da ake yanke wannan hukuncin yana hannun 'yan tawayen da ke garin Zintan, wanda ke da goyon bayan gwamnatin da aka amince da ita a duniya, amma ba waɗanda ke da goyon bayan masu tsatsauran ra'ayin addini ba, waɗanda suke gudanar da harkokin gwamnatinsu a wajen babban birnin ƙasar na Tripoli. Haka kuma kotun ƙasa da ƙasa tana neman shi Saif al-Islam ɗin a kan wasu tuhuma guda biyu da kotun ke masa. Kotun na ƙasa da ƙasa ta ce Saif ɗin na ɗaya daga cikin manya-manyan mutanen da suke da tasiri a lokacin gwamnatin baban nasa, wanda kuma ya yi ƙoƙarin hana gudanar da zanga-zangar lumana na nuna ƙyamar gwamnatin mahaifin nasa, wanda ya amfani da hukuncin kisa ga masu wannan zanga-zanga a wannan lokacin.
Yau Talata ne shugaba Obama na nan Amurka zai kammala ziyarar da ya kai a kasashen Afirka ta Gabas, wanda kuma shine shugaban Amurka na farko da ke kan karagar mulki. Yawa wannan taron kungiyar tarayyar Afirka jawabi a babban ofishin kungiyar da ke babban birnin kasar Habasha. Jawabinsa a fadar kungiyar da ke Addis Ababa ya biyo bayan ganawarsa ne da magatakardan kungiyar Nkosazana Lamine Zuma, wanda kuma daga bisani suka kai ziyara wani kamfanin sarrafa abinci. A jiya ne dai shugaba Obama ya yi tattaunawar keke da keke da Prime Minister Ethiopia ko Habasha Hailemariam, wato Hailemariam da Salim. Cikin batutuwa ko da suka tattauna kai sun hada da maganar barin 'yan jarida da yin adawa suna bayyana ra'ayinsu ba tare da tsangwama ba. Ya ce ban waɗannan su faɗa albarkacin bakinsu zai ƙara wa jam'iyya mai mulki ta gomashi musamman wajen tafiyar da harkokinta. Mr. Hailemariam ya ce ƙasar ta Habasha tana iya bakin ƙoƙarinta na inganta harkokin halki bil'adama. Ya ce ƙoƙarin mutunta demokuraɗiyya na zahiri ne ba na jikakai ba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya lashe takobin ganin sai ya ci gaba da campaign ɗinsa na sukar lamirin kungiyar ISIS da kungiyar kudawa da ke Siriya da Iraki, domin ko kungiyar NATO ta ce a shirye take ta tattauna akan wannan batu a yau ɗin nan. Ya ce ba gudu ba ja da baya wajen yaƙi da ta'addanci. Mr. Erdogan da ya yi bayani ne lokacin da yake wa taron manemar labarai jawabi jim kaɗan kafin ya ɗaga zuwa ƙasar China a ziyara aiki da zai kai. Ya ce wannan yaƙi da ta'addanci an fara shi kuma ba a tsayawa. Haka kuma ya bayyana ƙwarin gwiwarsa a kan shugabannin NATO waɗanda za su yi taro a yau ɗin nan a bisa buƙatar ƙasar ta Turkiyya domin tattaunawa a kan rikicin Siriya da Iraki. shi ma da yake magana kafin wannan tattaunawar sakataren na NATO Jens Stoltenberg yayi ta'aziyarsa ga kasar ta Turkiya game da harin da aka kai a kusa da kasar wanda ke kudancin bakin iyakar Turkiyan. Ita dai NATO tana bin abin da ke faruwa ne sau da kafa a wannan yankin. Stoltenberg ya ce kuma suna goyon bayan Turkiya akan wannan kokarin da take yi.
Jama'a, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaransa na makamashi Ernest Moniz za su bayyana gaban wani kwamiti akan ci gaba da kokarinsu na neman goyon baya daga wasu 'yan majalisa da ba su da kwarin gwiwa game da yarjejeniyar da aka cimma da kasar Iran game da harkokin nukiliya. Yanzu haka dai majalisar dokokin kasar ta Amurka tana da wa'adin makonni 7 daga cikin kwanaki 60 da take da su na amincewa da wannan yarjejeniya ko kuma akasin hakan, wanda za a yi musayarsa da cewa Iran takunkumai da aka kakaba mata. Sai dai kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da waɗannan makonnin domin samar da lokaci na musamman wanda za a yi amfani da shi wajen cirewa Iran ɗin takunkumai da aka saka mata a shekara mai zuwa. Kerry shi da Moniz da kuma sakataren Baitul Mali Jacob Liu, waɗanda sautari suka sha ganawa da jami'an ƙasar Iran domin samun daidaito na yarjejeniya da aka jima ana ta ƙoƙari a kai a farkon wannan watan, za su bayyana gaban kwamitin kula da harkokin ƙasashen waje na Majalisar Dattawan na Amurka. Ko a makon da ya gabata ne waɗannan mutane guda uku suka fuskanci kwamitin inganta zumunci da ƙasashen ƙetare, inda Kerry ya ce ya yi watsi da wannan yarjejeniya. Ko in ce Kerry ya ce watsi da wannan yarjejeniya wani fatali ne da damar da aka samu domin kawo ƙarshen batun sarrafa makaman nukiliya da ƙasar Iran kuma zai amfani duniya baki ɗaya.
Prime Minister Malaysia Najib Razak, wanda ke shan suka da matsin lamba game da batun cin hanci da rashawa, ya kori muƙaddashinsa da kuma babban mai shari'a na ƙasar. A cikin wani bayani da ya yi wa ƙasar ta talabijin, ya bayyana koren muƙaddashin nasa, wato Muhyiddin Yassin, wato yana son farko na masu kallamirinsa. Ya ce shawarar sauke Muhyiddin abu ne mai wuya, amma dole ya ɗauki wannan matakin domin samun ci gaba mai ma'ana, kuma mai gurbinsa da ministan cikin gida, wato Zahid Hamidi.
Baki ɗaya labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Marla, ɗazu-ɗazunan ne shugaba Barack Obama ya zama shugaban Amurka na farko da ya jawabi a gaban taron ƙoli na ƙungiyar tarayyar ƙasashen Afirka, wato AU, inda ya tsokaci a kan batutuwa masu yawa musamman kiwon lafiya da kuma demokuraɗiyya da ma tsaro duk a nahiyar Afirka. Abokin aiki na Ibrahim Alfa Ahmed ya tsakuro mana wasu abubuwa da shi wannan shugaba tattauna kuma ga fassararsa.
It is long past time to put aside old stereotypes of an Africa forever mired in poverty and conflict.
Shugaba Obama ya ce lokaci ya yi, har ma ya shige, na ci gaba da ɗaukar nahiyar Afirka a daman inda talauci da rikice-rikice suka samu gindin zama na har abada. Tilas duniya ta yi na'am da irin gagarumin ci gaban da nahiyar ta yi a fannoni da dama, cikinsu da fannin kiwon lafiya. Yawan yaran da suke mutuwa a sanadin malaria ya ragu. A yanzu Afirka ita ce ke jagorancin duniya wajen tura ƙarin yara zuwa makarantu.
As Africa changes, I've called on the world to change its approach to Africa.
A yayin da Afirka take canjawa, haka kuma na buƙaci duniya ita ma ta sauya yadda take tunkarar Afirka. 'Yan Afirka da dama sun sha faɗa mini cewar su fa ba wai bara suke yi ba, cinikayya suke son kullawa wadda za ta taimaka ga ci gabansu. Su ba iyayen gida suke nema ba, abokan hulɗa suke nema waɗanda za su taimaka musu wajen gina ƙasa. Ba wai zubda mutuncinsu suke son yi wajen dogaro a kan wasu ba, so suke yi su zaɓi abin da ya fi dace musu da kuma makomarsu.
Moreover, as the youngest and fastest growing continent, Africa's population in the...
Bayan haka kuma, a zaman Afirka na nahiyar da tafi bunƙasa, yawan al'ummar ta zai ninku nan da wasu 'yan shekaru zuwa mutane miliyan 2,000, kuma akasarinsu za su kasance matasa 'yan ƙasa da shekara 18. Wannan na iya zamowa wata kyakkyawar dama, to amma kuma idan ka kalli abubuwan da suke faruwa a yankin gabas ta tsakiya da kuma Afirka ta arewa, za ka gane cewar barin matasa masu ɗimbin yawa babu aikin yi kuma babu hanyar bayyana kokensu na iya haddasa fitina da rashin bin doka da oda a ƙasa. A saboda haka shawara ta a gare ku ita ce, babban ƙalubalen da ke gaban Afirka a yanzu da kuma shekarun da suke tafe shine na samar da dama ga waɗannan matasan. Aiki ne babba domin dole Afirka ta samar da miliyoyin ayyukan yi sabbi kuma lokaci na neman kurewa. Irin zaɓin da za ku yi a yanzu zai tantance makomar nahiyar Afirka a cikin shekaru masu yawa da suke tafi.
I am in my second term. I love my work. But under our constitution, I cannot run again. But the law is the law. And no one person is above the law, not even the president.
Na wa'adina na biyu akan mulki. Karkashin tsarin mulkin mu ba zan iya sake tsayawa takara ba. Ina kwadayin aiki na kuma na san ina yin sa yadda ya kamata. To amma doka, doka ce. Babu wanda yafi karfin doka, koda shugaban kasa. Idan har shugaban kasa ya nemi canje dokokin kasa yayin da yake kan mulki domin ya ci gaba da yin mulkin, to ya jefa kasa cikin fitina kamar yadda muka gani a Burundi. Idan har shugaban kasa yana jin cewar shi kadai ne zai iya mulkin kasa, to lalle bai tabu kama kasar tasa komai ba kenan. Kamar yadda kungiyar tarayyar Afirka take yin tur da juyin mulki, za ta kuma iya taimakawa al'ummar Afirka ta hanyar tabbatar da cewa shugabanni suna mutunta wa'adin da ya kamata su yi a kan mulki. Babu wanda ya cancanci zamowa shugaban ƙasa na har sai illa masha Allahu.
In the Lake Chad Basin, forces from several nations with the backing of the AU are fighting to end Boko Haram's senseless brutality.
A yankin tafkin Chadi, sojojin kasashe da dama tare da goyon bayan kungiyar tarayyar Afirka suna kokarin kawo ƙarshen zub da jinin rashin kan gado da rashin imani na kungiyar Boko Haram. Muna jinjina ma dukkan waɗanda suke sadaukar da kawunan su domin kare fararen hula da jama'ar da basu ji ba, basu gani ba, cikin su har da sojojin kiyaye zaman lafiya masu yawa. Yayin da Afirka take yakar ta'addancin, Amurka tana nan daram a bayanta. Muna ƙara ƙarfin sojojin Afirka ta hanyar horaswa da ba da tallafi. Tilas sauran duniya ma ta tallafa a wannan yunkurin.
And we must call groups like Al-Qaeda, ISIL, Al-Shabaab, Boko Haram, we must call them what they are, murderers.
Kaɗan kenan daga cikin abubuwan da shugaban na Amurka ya taɓo a wannan jawabi nasa gaban taron ƙoli na ƙungiyar tarayyar ƙasashen Afirka.
Madalla a gaida Ibrahim Alfa Ahmed. Gani yadda samun nasara a kan mayakan Boko Haram ya zama babban batu na baya-bayan nan, musamman gani yadda shugaban Amurka Barack Obama ya yi magana a kai a taron ƙungiyar ƙasashen Afirka a ƙasar Habasha. To wannan ya farfaɗo da wannan tambayar. Wato, ina ka kwana a wannan yaƙi? Ga muƙaddashin jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sojin Najeriya kuma mai magana da yawunta, Kanal SK Usman, zai ba mu ansa. Kanal, wa me yake ciki ne game da yaƙi da waɗannan mutane?
Eh, kamar yadda ka sani, ana nan ana fafatawa da su kamar yadda aka sha alwashin a tabbatar an ga ƙarshen ɗan ta'adda na Boko Haram a doron ƙasar Najeriya da inda suke. Yanzu haka sojojinmu suna nan suna fafatawa da su a ɓangarori da dama, musamman waɗanda suka jibanci dajin Sambisa da wajen Dikwa. Kamar kuma yadda ka sani, kwanakin baya an karɓo garin Dikwa. Kuma yanzu haka sojojinmu na nan suna abinda sentry da sauransu, kuma suna ƙoƙarin ƙwato sauran ƙauyuka da garuruwa da suka jibanci wannan daji na Sambisa.
Kanal, idan aka duba tun zamanin shugaba Jonathan ake ta cewa ana samun nasarori akan waɗannan mayaka, amma har yau ba a gama da su ba. Gashi nan kuma yanzu kuna ta samun nasara. Menene yake faruwa ne? Suna da ƙarfi ne sosai?
Eh, wato, ba ma wai ƙarfi ba, kuma suna da yawa, kuma ka san sun daɗe suna banna bayan ƙasa ta fuskar yaɗa aƙida mara ma'ana waɗanda ta gurɓata rayuwar al'umma gabaki ɗaya. Idan kai la'akari da cewar an daɗe ana waɗannan abubuwa, to akwai mayakansu da dama waɗanda su ba su zama abin da suke ciki ba, sai abin da aka sa suke yi.
Kanal, kuɗaɗe fa da harkokin samun musu da makamai da irin abinci da dai abubuwa da suke samu suke ayyuka na rayuwa a cikin daji da yaƙi, an tattoshe waɗannan hanyoyi ko kuma me ake yi gaba da su?
Ana nan ana bakin ƙoƙari. Ka san shi sha'anin yaƙi irin wannan wani abu ne da ya jibanci bangarori da yawa wanda su sojoji suka yi jami'an tsaro da al'umma ƙasa da kuma hukumomi daban-daban. Kuma kowa yana bakin kokarin shi a tabbatar ba ma wai an kakkaɓe su ƴan ta'adda na Boko Haram ba, a'a duk inda suke samo makamai da wasu kayayyakin aiki an bi an duɗe waɗannan kafafe, sannan kuma waɗanda su suka tuba ana ganin yadda za a taimaka musu da dai makamantansu, sannan kuma waɗanda aka kama su kansu ana nan ana ci gaba da bincike yadda za a gurfanar da su gaban shari'a. Ma'ana dai ana bakin ƙoƙari yadda ta kama a samu a ga cewar an kawar da wannan matsala ta ta'addanci na Boko Haram.
Kanal, yanzu haka ƙungiyar Boko Haram ɗin me kuka sani game da shugabancinta?
Wato ƙungiyar Boko Haram shugabanci sai ka tambaye su ƴan Boko Haram. Ni dai abin da na sani kamar yanzu inda nike magana ya mun madadin rundunar sojojin ƙasar Najeriya zan iya magana akan waye ke jagoranta sojojin Najeriya da kuma ayyuka da suka jibanta ka. Amma sanin su ƴan Boko Haram da ƙungiyar su sai su. Duk da dai muna da wasu jawabai na sirri wanda ba zan so in bayyana ma ba.
To a ƙarshe ɗaliban Chibok an ji duriyar su?
Mutum duk abin da muke ciki tabbaci haƙiƙan za mu faɗi ma jama'a musamman ma ku 'yan jaridu don ku faɗakar ko kuma ku sanar da duniya. Duk wanda aka samu ba masu ba ko kuma 'yan ta'adda ne ko duk wanda yanda yanayin aiki ya kama mun sha alwashin za mu rika faɗakar da jama'a. Ina ma so yin amfani da wannan damar in shaida maka ko jiya su 'yan ta'adda sun kai hari a wani gari na Burata a jihar Borno. Farko suka kai wajen kimanin ƙarfe 7:30 na yamma aka fatattake su, sannan kuma da asuba misalin ƙarfe 3 na dare suka sake kai hari. Sojojinmu ba su kasa a guwa ba, sun fatattake su sun kashe na kashewa kuma komai yana nan ya koma lafiya.
Madalla Kanal SK Usman kenan shine muƙaddashin jami'an hulɗa da jama'a na rundunar sojin Najeriya. Mun gode sosai kana.
Na gode ƙwarai da ladanci.
Jama'a, rahotanni na nuna cewa shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya ya ɗauki aniyar binciko kuɗaɗe har dala biliyan 150 da ake zargin gwamnatin da ta shuɗe ta yi awon gaba da su. Saboda haka abokin aiki na Ladan Ibrahim Ayawa ya ji ta bakin Dr. Nazifi Abdullahi na Jami'ar Abuja mai fashin baki akan harkokin siyasa. Ladan ya tambayi malamin ya ce,
Dakta, na san cewa waɗannan sautari waɗannan kuɗaɗen ba kwaso su ake a jikuna ana wuto da su ba, dole ta wasu hanyoyi ne ake bi da su. Shin wai wasu hanyoyi ne ma suke bi kuɗaɗen nan suna sulalewa suna tsallakawa daga Najeriya su tsallaka zuwa waɗannan kasashe?
To ka san duk sanda aka ce an yi sata tsakanin ƙasa da ƙasa, to babban waɗanda suke ba da dama wajen wannan yin satan gaskiya magana gaskiya su ne bankuna. Bankuna na Najeriya da kuma bankuna na kasashen waje. Bankuna na Najeriya tunda su ga abin da suke nema abin da za su ci riba. Kuma ko yaya waɗannan kuɗaɗe suka shigo hannunsu inda za su samu riba ba su damu ba. Su ma kuma ba dan taimakon bankuna na kasashen waje ba, to lalle da waɗannan kuɗi ba a sace su an kai su ba. Sai dai babban abin da muke fata shi ne, idan har Allah ya sa an yi wannan bincike mai zurfi, to sai a duba dokokinmu na kula da hada-hada kuɗi na Najeriya, ina aka samu raunin da ya ba da dama a ɗauki kuɗaɗe na haram irin wannan a kai su ƙasashen waje.
To Dakta, wani batu shin ba wani rawa ko kuma tasiri da babban bankin ƙasa za ta yi ko kuma take yi a ire-iren waɗannan sulalewan kuɗaɗen ne?
To gaskiya akwai tasiri da zai, amma kamar inda na gaya maka a fahimta ta mai yiwuwa akwai wato sakaci game da dokokinmu da ya hana a fitar da kuɗaɗe. Shi yasa nake cewa ya kamata an yi illa kan an yi wa tattalin arziki babu wani magana a kai. Amma shi ne idan an maka illa sai ka dawo ka zauna sai ka ga meye da meye ya ba wa wanda ya maka illa dama, kai kuma sai ka canja waɗannan dokoki ka tsaurara su ya zama cewa ba za a sake maka wannan illa ba.
Thank you.
abokin aiki na kenan Ladan Ibrahim Ayawa da Dr. Nazifa Abdullahi na Jami'ar Abuja wanda yake fashin baki akan harkokin siyasa. To ko menene martanin jam'iyyar PDP game da batun satar makudan kudade a zamanin mulkin Goodluck Jonathan?
Ba mu ga sunayen da aka faɗi waɗanda suka yi wannan satan ba. Ba a faɗi kuma adadin satan ba. Amma an ce an yi sata.
Za ku ji wannan martani a shirinmu na dare, ana tare da sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Agogon yanzu karfe 10:11 na rana da mintuna 20. Yanzu kuma ga Halima Jimro da shirin noma tushen arziki.
Jama'a masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maritan talata, assalamu alaikum da fatan kuna cikin koshin lafiya. To kamar dai yadda manoma ke fama da tilin matsaloli da kuma tarin bukatu a ko ina, haka su ma makiyaya suna fama da nasu. Kuma kamar yadda kowanne bangare ya mika kokon shi na neman biyan bukata ga sabuwar gwamnatin Najeriya a ƙarƙashin shugabancin Muhammadu Buhari, su ma makiyaya hilani, musamman ma matasan su, su ma suna da nasu korafi da kuma koke akan abubuwan da suke fatan ganin an gyara game da sha'anin kiwo da ma rayuwar makiyayan Najeriya. Wanda ya wannan bayani shine Ibrahim Kalala, wani shugaban Hilani matasa a jihar Kogi, ya fara ne da tuna baya.
Fulani tun lokacin sardana suna da dema arewa shagari ya musu tanadi, da jeji shagari musu tanadi, wallahi wasu tarima jimaro babu ko guda yanzu. Matsalolin mu wala idan kula sa manoma da makiyaya an zanna lafiya ba wani fitina. Mun gode ma Allah, Buhari ya mana kokari wannan, kuma Buhari shi kadai ba zai iya ba sai mun tashi mu talaka mu ma mun yi kokari kanmu da kanmu masu gaskiya. Bashi wannan Halima Jimaru, muna so Buhari ya kama mana da irin ciwon zamanin da ake fada, kuma a tallafa mana da wannan bangaren yaya matasan mu wanda ba su da abun yi da shanu kansu aka kare su a wajen yaƙe-yaƙe, mu ma a tallafa mana ya zamu yi mu ciwon zamani mu shiga daidai da jama'a, mu ma mu san menene muke a Najeriya. Wallahi Halima Jimaru, in ba Buhari Allah ya sa ya tashi e ba, Fulani dukiyarsu ya zai zama tarihi a Najeriya. Amma muna son Buhari ya tashi ya taimaka ya nemi matasan Fulani. Kowane state da kafa shugaban matasa da local government da state government a kafa wannan kungiyan na matasan Fulani da wannan mutane zaman gari din nan, fare-fare shere-she masu bangaren daji, wanda ya san ciwon daji sai ba Fulani ne wanda yake daji, wanda ya san ciwon gari sai wanda ya san ciwon gari wanda yake zama a gari Hajiya.
Kullum muna ji ana cewa an sace shanu a nan, an sace ɗaruruwan shanu, an sace, wannan ma ai matsala ce mai zaman kanta.
Yawa mu dai yanzu abin da ke fatan Buhari ya mana taimako a shawo kan sace-sacen Fulani, shanu kan Fulani, da bangaren kashe-kashe shanun Fulani da ake a kudancin Najeriya, da kashe musu mutane, da kashe-kashe shanunsu, ba mu dogara ko ina ba sai shanu kan nan ba Halima Jimarau. Bangaren da za a sa ana taimaka mana, Buhari ya taimaka mana, bangaren wannan Buhari ya kirkiro bangaren na matasan Fulani, bangaren wannan abubuwan ya bar cigaba.
Yau Mallam Ibrahim, yawanci ana zargin Hilani da sa dabbobi da gangan cikin gonaki, me zaka ce game da irin wannan rigingimu da ake gani su da yawa na faruwa tsakanin Hilani makiyaya da kuma manoma?
Wallahi wannan kace Hajiya Halima Jimaru, wallahi duk wani lokacin mu Fulani da muna da matsala, manoma su ma suna da matsala, amma sun fi mu matsala. Wallahi Halima Jimaru, ba don muna kare kanmu a kudancin Najeriya ba, da ba sauran irin ba Fulani a kudancin Najeriya da an kare mu kafa dabbobin mu. Bangaren ba daji Halima Jimaru, ga suna an tallafa musu, an kawo chemical sun kare daji, mu ba an bantar da mu ba, ba a tana mana tana bin daji ba Halima Jimaru. Sannan ciyawan nan na Allah ne, ruwan Allah ne, ga ciyawan kan ci gabin wai a triko alayya da tara ku in ki wuce har inugu, ciyawa ne bridge haje in kaje da shanun ka, in mutum ya shiga a nan ne jabi alta sai aka shanu aka ci mutum. Halima Jimaru, wallahi wani lokaci muna da matsala, su ma suna da matsala.
Mallam Ibrahim, to ta yaya ku za ku tsara kanku ku rika kauce ma irin waɗannan rigingimu, ku daina shiga gonakin mutane?
Mu Fulani ba wanda ke mu doka, sanin doka a Najeriya Hajiya. Wallahi kafin mutum ya taka masa gona Hajiya, wurin ya kure, kuma wallahi daji ya kare Hajiya, wallahi daji ya kare. Yanzu tsakanin Kano da Abuja da burtanin Fulani ne, manyan arewan da ministoci da manya-manyan duk sun tsaye a bakin hanyar nan, ba inda ba Fulani zai je ya kuntura da saniyansa, duk gonaki ne, ina mutum ya zai yi? Abunda zai samu kare kanmu Hajiya, a tabbatar local government da federal government su kafa doka, kowa ya taka doka, to doka ta taka ci tun take yanke kawai, ba magana a dauki lauya a yi ciwatuwa a yi nan a yi nan. Mu dai muna son Buhari ya kirkiro bangaren ilimin Fulani kamar yadda Professor Jibril Aminu ya fara Adamawa Normal Education din nan in the back dem a tona dem in the ba gurtuli a bude gurtuli kuma da ardayin nan da su wakilan Fulani nan duwansu suna da ciwaciwa Haji Halima Jimero wala su ba su da mutunci ba a kafa doka kowane arzo ya tabbatar yaran Fulani nawa ne a karkashinsa idan sun fita masu fita kiwo nawa ne su fita kiwo a kafa wannan ilimin a kafa wannan ajandan.
Ibrahim Kalaladai yana da sauran bayanai da kuma shawarwari game da yadda yake ganin za a iya taimaka ma Hilani makiyaya inganta musu rayuwa a kuma kyautata musu sana'arsu ta kiwo a Najeriya wadda suka gada kaka da kakanni. Idan Allah ya kai mu rana ta yau ko a ji ƙarashin shirin yanzu a madadin Ibrahim Kalala da mai hada mana sauti Judy Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata.
Madalla a gaida Halima, to yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email.
To bari mu fara da ra'ayin Sufyanu Gumel Zangon Daura wanda ya ce assalamu alaikum VOA. Yan majalisar wakilan Najeriya ya kamata ku kawo ƙarshen takaddamar shugabancin da ke tsakaninku don baiwa shugaban ƙasa damar gudanar da ayyukansa. Shi kuwa Prince Ya'u Adamu Bulka cewa yayi assalamu alaikum VOA Hausa da fatan kuna lafiya. Hakika ganawar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi da ƴan majalisar wakilan Najeriya ta yi daidai da fatan hakan zai kawo ƙarshen takaddamar da ke aukuwa a zauren majalisar. To muna fatan ƴan majalisar wakilai inji Bello Ishaku birnin Fulani za su yi amfani da tattaunawar da suka yi da shugaban ƙasa wajen kawo ƙarshen rikicin mukami da ya dabaibaye zauren majalisar. Assalamu alaikum VOA Hausa, inji Alhaji Umar Forever Gashuwa. Allah ya sa ganawar shugaban jami'ar APC da ƴan majalisar wakilan ƙasar domin ganin an warware rikicin shugabancin da ke tsakaninsu ta kai ga nasara domin an dade ana ruwa ƙasa na shanyewa. Shi ko Abubakar Lawal Abubakar Daura cewa yi assalamu alaikum VOA Hausa, ku bani dama in yi kira ga gwamnan Jigawa Badar Abubakar da yiwa Allah ya janye jami'an tsaron VIO don ba wani aiki da suke yi sai cin mutuncin direbobi da karban na goro. Da ƙarshe sai saƙon Muhammadu Habibu Abubakar Gombe wanda ya ce VOA Hausa don Allah ku isan min da saƙona ga EFCC. Ya kamata ku sake zage dantse domin akwai sauran gwamnoni da yawa waɗanda suka wawure kuɗaɗen jama'a waɗanda ba ku tura gidajensu ba.
Madalla, kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya.
Kotu a ƙasar Libya ta yanke hukuncin kisa ga Saif al-Islam dan tsohon shugaban ƙasar Libya Muammar Gaddafi na rawar da ya taka lokacin da aka yi kiki ga kan sauke mahaifin nasa da kan karagar mulki. Sai dai an yanke masa wannan hukuncin ne shi da wasu mutane takwas da suka hada da mai leƙen asiri zamanin gwamnatin mahaifin nasa wato Chief Abdullah Al-Saif Saini da tsohon Prime Minister na ƙasar Baghdadi Al-Mahmud. Sai dai ba a kawo Saif al-Islam kotu ba domin ya ji wannan hukuncin. Lokacin da yanke wannan hukuncin yana hannun 'yan tawayen da ke garin Zintan. Yau Talata ne shugaba Barack Obama zai kammala ziyararsa da ya kai a kasashen Afirka ta gabas wanda kuma shi ne shugaban Amurka na farko da ke kan karagar mulki ya yi wa taron ƙungiyar tarayyar Afirka jawabi a babban ofishin ƙungiyar da ke babban birnin ƙasar Habasha. Jawabinsa a fadar ƙungiyar da ke Addis Ababa ya biyo bayan ganawarsa ne da magatakardan ƙungiyar Nkosazana da Lamini Zuma wanda kuma daga bisani suka kai ziyara a kamfanin sarrafa abinci.
To madalla, takaitattun labarin duniyan kenan jama'a. A daidai wannan lokaci muka kammala shirin namu na yanzu, amma ku kuni saboda Jamila da Maryam da Daniel Brown ga su nan suna shirye za su kawo shirin yau da gobe. Yanzu amma da dan Sheila dan Ibrahim Ayawa da ya kawo mana cikakkun labaran duniya da kuma Julie Lethers Gresham ita ta da sauti ta bada umarni sai injiniyan mu Nashwan ni Bella Galadanci daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala. Assalamu alaikum.